Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sadi Bello ya yi wata ganawa ta musamman da tsofaffin gwamnoni da mataimakansu 'yan asalin jihar da ma wasu ministoci da suka fito a wannan jihar don neman hanyar da za a warware matsaloli da ke addabar jihar. Muna kuma dauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad, akwai kuma sharhin wasu jaridun kasar Kamaru da kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyoyin bada agaji sun ce suna lale marhaban da alƙawarin da gwamnatin shugaba Trump ta yi na bada tallafin kuɗi kusan dala miliyan 640 domin taimakawa wasu ƙasashe hudu da matsalar karancin abinci ke addaba. Suna masu cewa tantuni lokaci da ya kamata a tallafa waɗannan ƙasashe, sai dai sun kuma ce akan ɗauki tsawon lokaci kafin irin wannan taimako ya kai ga waɗanda suke matuƙar buƙatarsa. Shugaban Amurka ya sanar da tallafin ne a lokacin taron ƙolin ƙasashen G20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya da aka yi a Hamburg da ke Jamus a ƙarshen makon da ya gabata. Sanar da shirin tallafin har ila yau na zuwa ne makonni da dama bayan da majalisar dokokin Amurka ta amince da bada tallafin ga Najeriya da Sudan ta Kudu da Somalia da kuma Yemen. Noah Gottschalk, babban jami'i mai bada shawara kungiyar Oxfam mai gudanar da ayyukan jin kai da ke Amurka, ya koka da abin da ya kwatanta a matsayin babban jinkiri da aka yi samu wajen sanar da shirin wannan tallafi. Ya ce yana da muhimmanci a gane cewa sanar da shirin bada tallafin a taron kolin kasashen na G20 ba yana nufin an bada tallafin ba ne. Sai dai a lokacin da aka tambayi wani jami'in hukumar USAID mai ayyukan raya kasashe a duniya kan abin da ke haifar da jinkirin bada tallafin, sai ce a lokuta da dama Amurka kan yi hoɓɓasan ganin ta bada irin wannan tallafi.
Duk da cewar zafin yanayi na ma'aunin degrees Celsius ya haura maki 50 a birnin Kuwait, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Rex Tillerson ya samu nasarar yunkuri da ake yi na ganin an samu matsala a wato sanyaya rikicin diplomasiya da aka kwashe wata guda ana yi, wanda ya kai ga makwabtan kasar Qatar da ke yankin Gulf suka mai da ita saniyar ware. A lokacin da yake tsaye kafada da takwaran aikinsa na kasar Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani, Sakataren Tillerson ya bayyana cewa Amurka da Qatar sun saka hannu a kan wata yarjejeniyar fahimtar juna kan wasu matakai da hukumomin Doha za su ɗauka domin daƙile hanyoyin da ake samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci. A jiya Talata, Sakataren Tillerson ya yi safa da Marwa a tsakanin birnin Kuwait da Doha babban birnin Qatar, yayin da yake shirin ziyartar birnin Jidda na Saudi Arabia a yau Laraba domin ganawa da bangarori da ke takaddama da juna a wannan rikicin da zumar auna yadda suke ji a wannan takaddama da kuma wato neman hanyoyin da za a samar da maslaha.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka yana yaba wa ɗansa saboda fitar da wasu sakonnin email da ya yi waɗanda ke nuna yadda gangamin yakin neman zabensa ya haɗu da wata lauya 'yan Rasha a yunkurin neman wasu bayanai da za su aibanta a takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Mataimakin sakataren yaɗa labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta karanta mana ma labarai wata sanarwa da shugaba Trump ya fitar a jiya Talata, inda yake koda ɗansa, sai dai sanarwar ba ta ambaci irin illar da fitar da sakonnin email ɗin da ɗansa ya yi za ta haifar ba. Da safe jiya Talata, ɗan shugaba Trump ya fitar da sakonnin email ɗin bayan da ya ji labarin cewa jaridar New York Times na shirin wallafa wani labari a kansu. Sakonnin email ɗin sun nuna yadda Rob Goldstein, wani mai harkar yaɗa waƙa ɗan Burtaniya wanda ke wakiltar Natalia Veselnitskaya, lauyar da ta haɗu da ɗan shugaba Trump jim kaɗan bayan da shi Trump ɗin ya samu nasarar lashe tikitin tsayawa jam'iyyarsa ta Republican takarar muƙamin shugaban ƙasa. Goldstein ya faɗa wa Trump ƙarami cewa a ranar 3 ga watan Yunin bara babban mai shigar da ƙara a Russia yayi tayin baiwa gangamin yakin neman zaben Trump wasu takardu da bayanai waɗanda za su fallasa Hillary kan wasu hulɗoɗi da ta yi da Russia waɗanda kuma za su taimaka wa mahaifinsa.
Kwamandan dakarun haɗin gwiwa a ƙasar Iraki ya ce suna sa ran shugaban ƙungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi ya mutu tuntuni, sai dai wato ya yi kashedin cewa ko al-Baghdadi ya mutu ko kuma yana raye. Har yanzu yunkurin neman kwato dukkanin wato yankunan Iraki daga hannun ƙungiyar bai kawo ƙarshe ba. A jiya Talata, Lieutenant General Stephen Townsend ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a lokacin da aka tambaye shi duriyar al-Baghdadi cewa ba ni da masaniya kuma ba ni kuma da wani dalilin da zai sa na san ko yana raye ko kuma ya mutu. Townsend ya ƙara da cewa idan har ya mutu, hakan na nufi akwai wanda ke jagorantar ƙungiyar ta ISIS, kuma ina tunanin suna kokarin yin rufa-rufa game da wannan mutuwar tasa domin su ƙara wa kansu ƙwarin gwiwa. A 'yan makonnin nan akwai rahotanni da dama da ke nuna cewa al-Baghdadi ya mutu, ciki har da ikirarin da 'yan Rasha da 'yan Siriya da kuma Iraniyawa suke yi. A farkon jiya Talata, ƙungiyar nan mai sa ido akan kare haƙƙin bil'adama a Siriya da ke Burtaniya ta Syrian Observatory for Human Rights ta ce ta samu bayanai da suka tabbatar da mutuwar shugaban ƙungiyar ta ISIS. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ganawa ta musamman da tsofaffin gwamnoni da mataimakansu 'yan asalin jihar da ma wasu 'yan asalin yankin da suka taɓa riƙa mukamin minista don neman bakin zarin warware matsaloli da ke addabar jihar. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari Amina ya shirya mana rahoto akan abin da taron ya tattauna a kai.
Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ganawa ta musamman da tsaffin gwamnoni 'yan asalin jihar da ma mataimakansu da kuma waɗanda suka taɓa riƙe mukamin ministoci 'yan asalin jihar. Bayanai dai sun nuna cewar ganawar na da nasaba da yadda jihar ke fama da matsaloli iri-iri, kama daga matsalar tattalin arziki da kuma takun sakar da ke akwai a tsakanin jihar Niger da kuma gwamnatin Najeriya akan wasu wurare ko filaye da jihar Niger ta ce gwamnatin Abuja ta karɓe mata, da kuma uwa uba matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu sassa na jihar Niger. Daga cikin tsaffin gwamnonin da suka yi ganawar da gwamnan har da Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ke fuskantar shari'a a sakamakon tuhumar da ake yi masa na karkatar da wasu kuɗaɗen jihar a lokacin da yake mulki. Tsohon gwamnan jihar Katsina Kanal John Yahaya Madaki mai ritaya shi ne ya yi wa 'yan jaridu bayanin dalilin gudanar da wannan taro.
Abinda muka zo ganawa su ne na ɗaya state namu. Yaya state namu, how is it faring in the affairs of things in the Federal Republic of Nigeria? Na biyu economy, tattalin arziki, yaya za mu yi galvanizing waɗannan abubuwa? Kaman yanzu akwai areas na Niger State, the federal capital, ta karɓe su. Me za mu yi a ba mu waɗannan areas ɗin, kaman su dams da menene da sauransu, yaya za mu karɓe su back?
To kowane mataki suka ɗauka akan sha'anin tsaro da ya addabi jihar.
Sha'anin tsaro mun tattauna, amma sauran tattaunawa lokacin kwamiti nawa za mu tattauna fiye da wani.
To sai dai a ɗaya gefen akwai masu fassara taron gwamnan da magabatansa da cewar al'amura ne suka fara rikirkita gwamnan, shi yasa ya fara neman madafa daga tsaffin gwamnonin. To amma masanin shari'a barista Tanko Muhammad Zakari ya ce gwamnan yana kan hanya.
Shari'a ta ce duk inda za ka yi ka ciyar da jihar ɗinka a gaba kana da iyakokai.
No.
Kuma ka bane, kuma kana da jira kowane ne ba da shawararsa yadda za ka yi jihar ci gaba. Yana ganin cewa a mutum sun zo da moloni sun riga sun tsara wannan kujerar suna da cewa yadda za su ci gaba saboda ga matsalolin tsaro ko ta ko'ina ya kira su don ta kara shawarwari ta zai ta ci gaba. Haka wani kashi ba wani kasa ba.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
to madalla a gaida Mustafa Nasiru ba tsari yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar bisa inji
mamai akwai da babu duka danganta kan ku daidai Allah ike fada daga bani na kai fada ba dani na ke fada daga da sai ku tsaye tani mamai akwai da babu daga danganta kan ku daidai Allah ike fada daga bani na kai fada ba dane na ke fada haka da sai ka gariya tani kai mai akwai ka gane idan kai gida ta latai cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kanka a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya yi kwana a ɗaki guda ita kanka a gefen guda ita kanka a kayan sarauni falle to yan gare ya waye ta nan da kadangan ta kanku daidai ba ku dan misali kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da ɗan gano ka sai a ce wane ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma ita guda ɗai matuƙar in yana da hali to ma nan idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai ba ku dan misali da agogon jaka 30 da agogon sai 30 in wannan ibadar loto daidai wannan ibadar loto daidai yan za a dai kira su sai ka ji sunan su don agogo ba ku dan misali da nonon sai 30 da nonon kabo 30 yan za ka dai zuba ai sai ka ji dai fara su daidai mai akwai ka gane in kana ta kama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a kan ka kai ɗai ai da an gano ka sai a ce ga maraukaci na sai dai ka sa guda ɗai
adalla da fata an shakata da wannan faifan. To yanzu kuma waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3:13 kenan na dare. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin mutanen da Mudassiri ambata a lokacin da yake bayanin yadda aka yi har ƴan kwamiti suka kashe abokinsa Zayyanu da abubuwan da suka biyo bayan haka shine mutumin nan da ake kira Bala Bazuka. Murtala Faruk Saninna ya yi magana da shi Bala Bazuka, wanda ya bayanan wasu abubuwa dangane da wannan lamari na kisan Zayyanu.
Bala Bazuka, ni ne shugaban tafiya na wannan kungiya. Nini komandanta?
Hukumar dai CID ta zo na nan ga da takarda. Bari in nuna maka ita. Wanda ta kawo min cewa tana gayyata ta in zo nan Sokoto Police Station a CID office kuma na tai. Officin AID. Ina ganin wannan Allah su zaka iya amince mata da cewa daga can ta hito. Haka ko? To mun je officin AID akan wannan issue din. Maganganun da suka tambaye mu mun ba su ansa gurgurdon abin da muka sani. Domin mu ko da abu ya faru ni dai ba ni ko cikin jika na fita na je wani gari da ake kira Ambursa. To ina can kaga duk abin da yake faruwa na nan ga akan da Allah banda labari ne. Amma abin da naji sai aka kawo ma yara labarin akwai waɗansu waɗanda suke laɓewa in dare ya su tai su yi sata mu mutanen Shiya. Yaran mu wai sun tafi sun kamo su sun taho da su yara suka kuce da daddare. Da sahi nake ji don ni an ka kira da sahi an ka ce in tara dai yara na don normally haka na aka yi muna za a kira mu daga station a ce muna mu kawo ga mota mu zo mu yi aiki mukan ba har garin ga mu kauyuka mu yi aiki tare da yan sanda mu kamo mu kawo. To a wannan rana aka ce ana so in tara yara ni dai kawai na kira yara sai suka taru as usual sai ga jami'an tsaro suka zo aka kwashe kowa da kowa ba mu san wani ya mutu ba sai da hanka daya daya daga cikin su ya dawo nace a an kai ce ai wai cikin yaran da anka kamo jiya wani yaro ya mutu shine anka gani yanzu ya mutu amma ya nuna wadanda sun ka kamo shi suna canga hannu wanda anka dauka nan yahi mutum 50 in Allah ya so anka ce da su anka sa su layi ya bi su daya da wannan ba da wannan ba da wannan ba da wannan ba har yahi da wadannan mutane wadanga mutane sun je sun ba da bayani abinda suka fada a birnin Kebbi shi suka fada so fito sannan mu abinda aka tambaye mu shi muka fada
to yanzu magana da muke so mu tabbatar shine ka yadda cewa yaranka sun azabtar da waɗannan mutane a lokacin da suka kama su su biyu ma'ana Zayyano da abokin sa
a'a ni ba ni yadda da sun azabtar da shi tunda basu fada min sun azabtar da shi ba sannan basu yi gaba gare ni ba to yaya zan kama su da wannan lahi na cewa sun azabtar suwa
bayan ɗan sanda sun tafi da yaran naka me ya faru
bayan sun tai da su aka aika takarda na gaya maka anka zo anka kama ni anka tai da ni akan in yi bayani an ce an gani mota ta ita ta dauki gawa haka anka ce wa ya gani mota ta ta dauki gawa na tai na yi bincike gaba ga SS na Sokoto ga gaba dai akai surrounding in Allah ya so ba mu sakai mutum 10 aka tambaye shi shi mu da sai shi yayi bayani yace shi yana nan labe can wajen masallacin Isa Zakiru wai ya gana shiga mota ta ta shiga kwana ta tahi da gawa amma da nayi tambaya cewa to naji wane ne yake jaye da mota mota sirri ya kasa bada amsa yaya ya ga gawa a ciki sannan wanda ga bayani ne naji ga kune na cewa ya ce mu aboki ne tashi mutai yace mai bai iya zuwa to ya an kai kuma ya ga mota ya gane gawa ta ciki sannan da yaje me yasa bai fada ma uwar cewa ya ga da bala bazukan da magaji da ta kare ya gane su sun dauki gawa me yasa bai fada uwar nan ba tunda har ya gani ya rufe wannan har aka zo aka yi abin da aka yi kuma a ya san inda gawa take har ya gode ta shi da kai ne mu da sirru za ka mu muna zargin mu da sirrin nan da abi ne ya heta duk abin da ya samu yaron nan wallahi ya sani
kana so kai mun san ta cewa ba anan aka yi mai azabar da ta yi sanadiyar mutuwar shi ba ko ko a anan ya mutu ko kuma menene kake tunani bisa ga abubuwan da ya faɗa
kamar yadda na yi maka bayani iya binciken da ya kamata in yi nayi ga sauran yara abun da na samu labari hakika ne sun tsare yaran nan a garin akai soren yan sanda sai su masu tsaron kwana ya dauke su to bayan da kwana ya dauke su
amma a nan wurin koko akan hanya
a nan cikin gidan da muke aro nan gidan sarauta tsoho yawa to dama nan na muke duk yan kayayyakin mu nan suke to sai aka ce sun yi kwana yaran sun bi taga sun gudu to amma sai gashi da sai anka aiko anka ce mu taho za mu na wani operation na tare yara muka tahi sai shi yaron ya dora nuna da wani da wani da wai ashe wani aka samu ya mutu watan akwai abin tunani nan mu muna zargin wannan mu da sirru tare da abokin sa Zayyano ya fita bai yiwa ya fita ya bashi nan ga yanda suke kudda shi da shi sannan ya ce shi dai hita ya bashi nan ashe ya bashi da rake nan na kaka an kai yaga cewa an ga mota ya gane akwai gawa cikin mota mu abin da ya dore mu na kai sannan bayanin da ya fadi birnin Kebbi ba shi bane ya fadi police station Jega bayanin da ya fadi police station Jega da birnin Kebbi a can AIG office Sokoto ba shi ya fada ba abin da ya fada a can kaga in za a yi muna adalci sai a duba a gani dan me statement din shi ya sha banban na birnin Kebbi daban na Sokoto daban na radio daban to mu muna ƙara kyautata zargin mu da sirri ya san wanda an kai yaron nan ya mutu don me kakaye ya san inda gawa take don shi ya kai uwa inda gawa wai ya ta shiga mota to duk wanda zai shiga mota a Jega zuwa dan warai wallahi da bakin zaito get in abinda ya kai health technology babu wanda zai zuwa tare mota har gaba gabarka da zuwa don Zainab Aliyu ko dan warai akan da Allah to shi me ya kai shi har can barka da zuwa inda yaje can ya ga gawa yanzu haka wallahi ban san takalmi ina na hanka gaggawa ba illa an ce bayan an wuce barka da zuwa
to yanzu kamar yadda shi su ƴan uwan shi marigayi suke iddiai na cewa an kama yaran naka kuma gashi an sako su shin bisa wani dalili aka sako su bayan kai kanka kaya cewa an kama su
dan jarida ina son kai aiki da hankalinka kuma mu yi aiki da hankalinmu yaran nan dai kotu bata yi waci da shari'a ba bata kai karshen shari'a ba beli aka bamu on condition da kyar da wahala muka neme su aka ba mu su beli
ma sauraro kuma sai ku yi aiki da hankulanku tunda farko shi kansa mudan sirri a cikin bayanin da yi mana bai ambaci sunan Bala Bazuka a cikin waɗanda suka kamo su ba, to amma ya ambace shi a cikin waɗanda daga bisani suka fitar da gawar Zayyanu bayan da ya ji waɗanda aka bari gadin su suna maganar a waya cewar ya mutu.
To kinan wato dukkan waɗanda suka yi maka wannan al'amari
dun na san su,
su nawa ne?
Su goma sha waɗanda suka je su haka mu, su goma sha hudu ne.
Dawa dawa dawa.
To gaskiya wasu ban rike sunan su ba, amma na rike suna Atta da Kabiru Shola da Mubara Rago, ban rike sunayen su ba gaskiya. Waɗanda sun ka doga ta sun ka je sun ka jifa da ita da Halidu ta kare da Bala Bazuka, su sun ka je da Magaji, su sun ka je sun ka jifa da Gawashi.
Game da batun azabtarwa kuwa, masu sauraro suna iya duba jaridar Daily Trust ta ranar Lahadi 19 ga watan Fabrairu na wannan shekara, wadda ta yi labarin wannan lamari. A tattare da wannan labarin akwai hoton irin raunukan da mudassir ya samu a gadon bayansa, raunin da koda a ce zai iya yi makansa da gangan zai yi wuya ya yi su, balle kuma babu ta hanyar da zai iya yin su. Sannan a duk cikin bayanan da dukkan bangarorin da abin ya shafa suka yi, babu wanda ya ce an kama Zayyanu da mudassiru suna kokarin satar wani abu ko an kama sun yi sata. Koda sun yi kuwa, babu wanda ya isa ya musu hukuncin kisa idan ba hukuma ko kuma shari'a ba. Kamar yadda aka ji bayani daga bakin dukkan bangarorin da suka yi magana ya zuwa yanzu ɗin, ofishin mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya shiya ta 10 da ke Sokoto ya shiga cikin maganar har ma ya gudanar da bincike, ya kuma ce lallai a tuhumi mutanen da mudassir ya bayyana da laifin aikata kisan kai. Daga nan 'yan sanda sai suka mika wannan batu a hannun ofishin daraktan shigar da kararraki ko kuma DPP a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. Daraktan shi ne yake da alhakin gurfanar da waɗannan mutanen da ake tuhuma a gaban kotu, wato shi daraktan gabatar da kararraki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. A shiri na gaba za mu ji ta bakin kakakin 'yan sandan shiya ta 10 da ke Sokoto da kuma magajin garin Jega, wanda ya magana kan sanya masarautar Jega cikin wannan batu na kisan gilla da aka yi Mazayyanu. A huta lafiya.
To ba dalla, yanzu kuma ga kaɗan cikin sharhin jaridun ƙasar Kamaru.
Zamu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. Ana tarwato mana cewar maharan Boko Haram sun yi garkuwa da waɗansu matasa a garin Amcide kusa da kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru da kasar ta tarayyar Najeriya. A cikinsu akwai Wala Jankaya mai shekaru 15, Yadai Musa ya shekaru 7 ne, Latif Madu shi ma shekaru 12, Yusuf Jacob yana da shekaru 9, sai kuma Ibrahim Alhaji shekaru 12. Har yanzu haka babu amo babu labarin su. Jaridar Nouvelle Expression kuma sun nuna mana cewar shugaban limamin cocin Katolika na kasar Kamaru Masoyar Kilida ya gana da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya a fadansa da ke birnin Yaounde. Anda Kilida ya zayyana wa shugaban kasar ta Kamaru irin yadda aka yi aka halaka ta kwararsa Rabaran Bala na garin Bafia. Sai kuma jaridar Kamaru Info anda ita ma ta rawaito mana cewar dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru na biyar sun halaka maharan Boko Haram guda biyu a jihar Arewa mai nisa musamman ma a garin Walasa ranar 8 ga watan da muke cikin nan, da misalin karfe 4 na asuba. Kauyen da yana da tazaran kilometer 7 ne da garin Amcide kan iyakar Kamaru da Najeriya. Jaridan Integration kuma ta fayyace mana cewar yanzu dai kotun sojoji na kasar jamhuriyar Kamaru suna kokarin gurfanar da minista sifiri na kasar Edgar Alemewango a gabansu domin masa binciken kwakwaf akan cin hanci da karbar shawa da ake binciken sa da shi wanda ya karba a kamfanin Bolore wanda suke tafiyar da kamfanin jirgin kasa na kasar Kamaru kasancewar gwamnatin kasar ta umarce su da su sayi taragan jiragai irin na zamani amma suka yi kunnan warshegu wannan al'amari dai ya janyo kace nace a wani hatsari da ya faru wanda ya laƙume rayukan sama da mutane 300 jaridan Ades Enfo kuma ta ce an gano waɗansu shugabannin ƙananan hukumomi waɗanda suke da shaidan takardun kammala jami'o'in su na foge a jihohin Awaren Ingilishin kasar yanzu haka kansilolin ƙananan hukumomin suna kokarin tsige su daga kan kujerun su sai kuma jaridan Independent an ita ma ta hango mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya yana buƙatar majalisar dokokin kasar da su yi kokari na yi wa kunin shari'ar kasar gyaran fuska kasancewar yana buƙatar yin tazarce akan kujerar sa zamu karkare shirin jaridan namu ne da jaridan Informatin an da ita ma ta nuna mana cewar maharan Boko Haram sun yi awun gaba da wani babban dan kasuwa a garin Karena dake karamar hukumar Darak a jihar Arewa mai nisa wanda har yanzu haka iyalansa da gwamnatin kasar ta Kamaru ba sa jin duriyar sa Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
to madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kadan cikin sakonni da ku aika mana
Assalamu alaikum BOA mai magana Alrab kana gashuwa babban auditor janar kungiyar muryar talaka na Najeriya ayo ina kira ga jama'ar mu na garin gashuwa da kewaye kuma da jihar Yobe da miwa Allah da annabi mu ci gaba da roƙon ruwa saboda damunan nan ita ce mai alheri ga talaka da kowa da kowa kada mu kasa a gwiwa wajen roƙon Allah kada mu ga in mun samu ruwa mu koma mu yi bacci mu ce wai ba za mu roki Allah ba Allah ko da yake ya kamata mu roke shi dan mu samu amfani mai albarka da kasar mu mu kauda yunwa yunwa ita ma tana daga cikin yaki duk kasar da ta hadu da yunwa ita ma yaki to saboda haka mu kauce wa wannan yunwar dan ci gaban mu da jahar mu da kuma Najeriya gaba da nagode daga Alrab kana gashuwa babban auditor janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya nagode ku huta lafiya
assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace da karbar kuma ta bali ta taraba tarayyar Najeriya da farko muna miƙa sakon jajin mu dangane da waɗanda ambaliyar ruwa ta afkawa a Sulaija waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu waɗanda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suka hasara dukoyi Allah ya maida musu alkhairin su da abinda suka rasa da kuma roko ga gwamnatin tarayya da ma ta jihar Niger da ma kungiyoyi da masu arziki da fatan za su taimaka wa waɗanda wannan ambaliyar ruwa ta afkawa domin su samu tudun dafawa da fatan Allah ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan lamari na ambaliyar ruwa da ma dukkan bala'o'i daga inda Allahi da ma wanda mutum yake asasawa nagode ne magana Aminu Mishai na garin Garbace da karmar hukuma ta bali da karama tare da Najeriya biyo ne ta sanjima
to yanzu kan sai labarai a takaice
kungiyoyin bada agaji sun ce suna lalle marhabin da alƙawarin da gwamnatin shugaba Trump ta yi na bada tallafin kuɗi kusan dala miliyan 640 domin taimaka wasu ƙasashe hudu da matsalar karancin abinci ke addaba suna masu cewa tuntuni lokaci da ya kamata a tallafa waɗannan ƙasashe sai dai sun kuma ce akan ɗauki tsawon lokaci kafin irin wannan taimako ya kai ga waɗanda suke matuƙar buƙatarsa Shugaban Amurka ya sanar da tallafin ne a lokacin taron kolin kasashen G20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a Hamburg da ke Jamus a ƙarshen makon da ya gabata. Duk da cewa zafin yanayi na ma'aunin digirin Celsius ya haura maki 50 a birnin Kuwait, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya samu nasarar yunkurin da ake yi na ganin an samu maslaha na sanya rikicin diplomasiyyar da aka kwashe wata guda ana yi da Qatar da wasu kasashen yankin Gulf.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran labaran namu. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen wasu na muryar Amurka musamman ma Mahmud Lalo da ya taimaka ma muka gabatar da wannan shiri da wanda ya tsara kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu ta wannan safiyar Hajiya Zainab Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.